نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا يمتشي من البركة وانا مسلاتي لا الإمام البخاري أنا ريجزاكي أتكين قرن كانوا وانا رانا تلا ربا daren alhamis yau 14 ga watan almuharram hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 10 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib min alkalim at-tayyib na alimam أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله وليلة سهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنى الشكرة لليبا كويدا مسند لا وانا كمشيني درس سمنا نشدا ذا متاش عندما لنيكي تشوف العارف سائر إلى الله بين هذين الجناحين ما لن ينامنا مغنى أكن تفير باوى زواغ الله zuwa ga samun yardar Allah, zuwa ga samun aminci, zuwa ga samun gidan rahama. Dole ne bawa tafiyarsa ba za ta yi zuwa ga Allah har sai ya zama yana da fuffike guda biyu. To, fuka-fukan guda biyu su ne zai yi bayani a nan. Abubuwan da bawa, wato fuffiken da yake ɗaukan bawa cikin tafiyar da yake yi zuwa ga Allah, domin ya cimma manufarsa, domin ya cimma burinsa, ya samu bukatarsa. Da zarar aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan fuka-fukai, to tafiyar ba za ta yiwu ba. Kuma maƙiyin ɗan adam shine Iblis zai cimmasa. Yana magana yadda Iblis yakan cimma bawa har ya halaka shi. To in ya kasance yana tattare da waɗannan fuka-fukai guda biyu, to tafiyarsa za ta yi sauri, za ta yi nisa. Babu ta yadda za a yi Iblis ya iya cin masa. In ma zai iya samunsa, sai dai ya shammace shi ala ghirratin wa ghafla, amma ba zai iya cin masa har ya karya shi ba. Kuma da zarar ya shammace shi ma, Ubangiji Ta'ala nan da nan zai sa masa kuzari, zai murmure, nan da nan zai miƙe ya ci gaba da tafiyarsa. To shi ne yake cewa fal arifu sa'irun ila Allah baina hadainil janahain. Al'arifu, wanda duk ya san Allah, sani na hakika, sani na gaske, yana tafiya ne zuwa ga Allah tsakankanin waɗannan fuka-fukai guda biyu. La yumkinuhu an yasira illa bihima, ba za ta yiwu ba tafiyarsa ta yiwu sai da waɗannan fuka-fukai guda biyu. Famata fatahu wahidun minhuma, da zarar ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan fuka-fukai guda biyu, fa huwa kattairin ladhi faqada ahada janahihi, to ya zama tamkar tsuntsun da ya rasa ɗaya daga cikin fuka-fukansa biyu. Da zarar tsuntsu ya rasa ɗaya daga cikin fuka-fukansa biyu, babu shakka halaka ta zo masa, babu inda zai je. To haka nan mai tafiya zuwa ga Allah da waɗannan fuka-fukai guda biyu zai yi tafiya zuwa ga Allah. Da zarar ya rasa su, to tafiyarsa ba za ta yiwu ba. Kuma abokin gabarsa shi ne Iblis, zai cin masa, zai kai shi ƙasa, zai halaka shi. Ya ce ƙala Sheikhul Islam, شيخ الإسلام يرى نفين أبو إسماعيل الهروي من التافن منازل السائرين وأن ابن القيم يمس شره للتافن سمى دارج السالكين. شين أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى يتي ينتي والعارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وأن السنة فكافكم بلابيو yace wanda ya san Allah, sani na gaske, sani na hakika, to yana tafiyar sani zuwa ga Allah tsakankanin mushahadatil milla, yana hango ni'imomi da Ubangiji Ta'ala ya yi masa wanda Allah ta'ala zai goranta masa su, wanda Allah ta'ala ya baiwar da ya yi masa, yana hangota, yana ganinta. Sannan wa mutala'ati aibin nafsi wal amal, sannan yana ganin wato gazawar kansa da aibin kansa da aibin aikinsa, wato ta bangare guda yana gano irin ni'imomi da Ubangiji ta'ala ya masa, tun daga ni'imar halitta har zuwa ni'imar gafara da Ubangiji zai masa. Duk wata ni'imar da take baibaye da dan adam ai daga Allah take. To dan adam kullun yana duba irin ni'imomin da Allah ta'ala ya baibaye shi da su, waɗanda suke wajabta masa ya so Allah, da in ya kalle su zai san lalle wanda ya masa wannan ni'imar yana san shi. In ku har yana san shi yana masa wannan ni'imar, ya wajaba shi ba ya so shi, kuma ya wajaba ya masa godiya, godiyar da ya cancanta. To wannan za ta sa shi har kullun ya kasance cikin mai godiya ga Allah ta'ala, cikin mai kokarin ya ga cewa ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi, zai gamsu da shi, saboda kullun hararo ni'imomin Allah yake, waɗanda sun fi ƙarfin ma ya iya biyan su da godiyarsa, sai dai ya iya abin da zai iya. Sannan ta ɓangare guda kuma yana hango gazawarsa, yana hango kasawarsa da aibin kansa da kasawar aikinsa, yana ganin cewa duk abin da yake yi na bautar Allah da tsoron Allah bai kai iya yadda Allah ta'ala ya cancanta a yi masa ba, yana dai iya bakin ƙoƙarinsa ne. Don haka kullum ƙara ƙaimi yake yi, ba zai gaji ba, ba zai abin nan saki jiki ba, ya ji cewa to ai yana ganin kamar ma yanzu ya biya Allah, kullum gani yake ya kasa, ga ni'imomi nan suna ta ƙaruwa a kansa, ga kuma shi aikin da yake yi yana ganin ba a cike yake ba. To wannan su ne fuka-fukan da ke ɗaukan bawa a guje zuwa ga Allah ta'ala. To da wuya ne ce dan ya iya cin masa ya halaka shi, matukar dai fuka-fukan nan suna tare da shi, yana hango wato ni'imomin Allah tattare da shi, yana kuma hango wato gazawarsa shi da kasawarsa da aibin da ke tattare da shi. In dai har yana tare da wannan, to babu shakka tafiyarsa za ta yi gaggawa, kuma shaidan ba zai cin masa ba. To shi ne malam ya ce, wa hadha ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fi al-hadith as-sahih hadith sayyid al-istighfar. Malam ya ce wannan shi ne ma'anar abinda ya zo a cikin hadisin nan ingantacce, hadisin da ya yi maganar sayyidul istighfar, wato shugaban istighfari, wato cikin istighfari kakaf shi ne shugabansu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan matsayi, wannan title din sayyidul istighfar. Hadisin Shaddad ibn Aus da Bushayr ibn Ka'ab ya ruwaito, yana cikin Sahih al-Bukhari, yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan an-Nasa'i, yana cikin Sahih Ibn Hibban, yana cikin Al-Mu'jam al-Kabir da Tabarani, yana cikin da tafai da dama sun ruwaito wannan hadisi daga ainihin Shaddad ibn Aus. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adulluka ala sayyidil istighfar, bana nuna maka shugaban istighfari ba, anta ku an yaqula al-abd, shine bawa yace اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وانا شيني سيد الاستغفار نحو مين أنك تقيتت أما ونسكيت كده ما أنوني ما سفادي wanda kuma sun kunshi bayani akan waɗannan fuka-fukai guda biyu da malai yake magana da su akan mushahadatul minna wa mutala'atu aibin nafs, ganin hango ni'imomin Allah ta'ala da baiwar da ya baibaye ka da ita, da kuma ta ɓangare guda hango gazawarka da laifuffukanka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sayyidul istighfar an yaqula al-'abd, shugaban istighfari shine bawa ya ce Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne ubangijina, la ilaha illa anta, babu wani abun bauta da gaskiya sai kai, khalaqtani wa ana abduka, ka halicce ni, ni bawanka ne, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, kuma ni ina nan bisa yarjejeniyata da kai, ina nan bisa gaskata alkawarinka gurgudan iyawa. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ina ikrari da ni'imarka da kai min. Wa abu'u bi dhanbi, kuma ina ikrari da zunubin da nayi. Faghfir li, don haka ka gafarta min. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, domin babu mai gafarta zunubai sai kai. Wannan sayyidul istighfar Badruddin al-Aini, yana littafi babba, zai kai wajen shafi 300, sharhin wannan hadisin ne kawai, sharhu hadisi sayyidul istighfar da zaqulo abubuwan da suke ciki. Sayyidul istighfar an yaqula al-'abd, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bawa ya ce, Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne ubangijina. Kaga nan akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala rububiyyarsa, cewa shi ne mahalicci, shi ya kagi halittar sammai da ƙasa da duk abin da yake cikinsu, shi ne mamallakinsu, shi ne mai gudanar da su. Don haka ubawa ya tabbatarwa da Allah ta'ala rububiyyarsa, wanda ta game dukkan komai, wato ubangiji ta'ala shi ne mamallakin dukkan komai ta fuskar halitta, bayinsa ne, kuma shi yake sarrafa su, shi yake bayarwa, shi yake hanawa. Saboda haka dukkan ayyukan ubangiji bawa ya tabbatar masa da su a cikin wannan fada tashi, Allahumma anta rabbi, ya tabbatar da abin da ya shafi janibin rububiyya, ya saduda ya sallama wa ubangiji wannan. Saboda haka ubangiji kai ne ubangijina, kai ne ka kyautata mu tun daga halittata, tun daga babu ni kai ni. Saboda haka kai ne kuma zaka cika mun wannan ihsani naka ta hanyar kai mun gafara, kai mun ihsanin samar da ni daga babu. Don haka ka cancanci ka cika ihsanin da kai mun ta hanyar mun gafara. Yace la ilaha illa anta, babu wani abun bauta da gaskiya sai kai. Kaga anan akwai tabbatarwa da Allah ta'ala uluhiyyarsa, wato cancantar a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da komai ba. Dukkan wani abin da sunan shi bautar Allah, ubangiji ta'ala shi ne wanda ya cancance su, shi ne ya cancance dukkan wani abin da sunan shi ubudiyya. Duk wani abin da ake bautawa ba shi ba, to ƙarya ake bautawa. Duk wani abin da ake bautawa ba shi ba, to ana aikin banza ne. Ubangiji ta'ala shi kadai ne al-ilah al-haq, shi kadai ne abin bauta na gaskiya. Zalika bi anna Allah huwa al-haq, shi kadai ne na gaskiya. Saboda haka a cikin wannan gaba akwai tabbatarwa da Allah ta'ala uluhiyyarsa, ya tabbatar masa da cewa shi kadai ne ya cancanci dukkan wani nau'i na bauta. Kaga ya tabbatar da rububiyya, ya kuma tabbatar da uluhiyya, ya tabbatarwa da Allah ayyukansa, ya tabbatar masa kuma da haƙƙinsa wanda yake banta da shi na bauta masa. Sai ya ce khalaqtani, ka halicce ni. Ita ce farkon ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bawansa, ya samar da shi daga babu, da babu shi sai ya yi shi, ya kuma kyautata halittarsa. Wannan ni'ima ce babba da ɗan adam ba zai iya yi, wato biya haƙƙinta ba. Za ka ga cewa a irin halittar da Allah ya masa, fi ahsani taqwim din da ya ce, a mafi kyandiri, mafi kyandiri da Allah ta'ala ya masa, inda zai samu matsala a ɗaya daga cikin gaɓoɓin da Allah ta'ala ya halitta masa, to ya samu tawaya kuma. Kuma babu wanda zai iya dawo masa da shi yadda Allah ya yi shi. In ya rasa hannu, ya rasa hannu, sai da ainihin roba na katako na menene. Amma dai ba za a iya dawo masa da hannunsa kamar wanda Allah kai, in ya tsaɗe ya rasa shi kenan. Da haka mafi wato ni'ima ta farko da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam shi ne samar da shi daga babu. Daga babu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ta yaya za ku kafircewa Allah alhalin da babu ku, sai ya samar da ku. Wato ita kanta wannan samarwar daga babu gudar wato hujja ce da za ta lizimta wa bawa ya bauta wa Allah shi kadai, da za ta lizimta wa Allah bawa ya sadu daga Allah ta'ala. ya ce wa tunda shi ya yi shi shi ya kamata ya bautawa domin shi ya halitta afa man yakhluqu kaman la yakhluq wanda yake halitta ka daidaita shi da wanda baya halitta i'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun saboda tunda shi ya halitta ya kamata ya zama shi ake bautawa to sai ya fadi ni'ima ta farko da ubangiji ta'ala ya yi wa dan adam shine samar da shi daga babu yace ya ubangiji kai kai ni kai ka halicce ni kai ka fare ni daga wannan ni'ima don haka ina fatan ya ubangiji ka cika min ni'imar kuma ni'imar da zaka ka fara ni'ima kuma kai ne zaka cika min ni'imar ni'imar da yake so a cika masa ita ce ta gafara domin ita ce ta karshe ka samu ni'ima ta halitta to karshen ni'imar da in ka same ta shikenan ka gama shine gafarar ubangiji wanda ita shine karshen abin da zai tuke da shi ya fara da ni'ima ta halitta wanda ita ce farkon ni'ima ya kuma roki Allah ya cike masa da ni'ima ta karshe ita ce ya gafarta masa ne zaka ci karshe faghfirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta ci khalaqtani ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne saboda haka anan akwai itirafi wato ikirari da yarda da amincewa har zuci cewa shi bawan Allah ne shi mabukaci ne zuwa ga Allah shi wanda yake ƙasa ne yana buƙatar tallafi daga ubangijinsa saboda bawaye itirafi da ubudiyarsa ga Allah wannan mataki ne na ya samu buƙatarsa a gurin ubangiji ka fara yadda cewa kai bawa ne mabukaci ne baka isa ba ubangiji shine ar-rab shine al-khaliq shine al-ilah shi ya halicce ka shine yake renanka shine abin bautarka ka yadda da wannan ikrarin bawa da ubudiyarsa da jin cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala wannan kofa ce ta samun biyan bukata saboda ka yi fara tawassuli da wannan bayan ya yabi ubangiji ta'ala da fadar abubuwan da ya cancanta na rububiyya da uluhiyya da halitta sai ce ana abduka ni bawanka ne saboda haka anan ya zo gaba ga Allah ta'ala cikin wata sifa ta kaskantar da kai ta saukar da kai ta karya zuciyarsa gaban Allah domin ya yarda shi bawa ne ko kai ne wanda zai zo bukata neman bukata a wajenka cikin ladabi da girmamawa da nuna cewa ka cancanci ka taimaka masa ba daidai yake da wanda zai zo ya ji cewa sama da kai yake ba ya isa don haka kai masa kawai ba daidai suke ba a rayuwar mu ta mutum da mutum in kana bukata gun mutum to sai ka nuna shi gaba da kai yake kuma a wannan abin da ka zo nema zai iya taimaka maka shi ne mai taimaka maka ina musu ne zo ga bawa yakan samu biyan bukatarsa yayin da ya nuna kaskantar da kansa gaba ga ubangijinsa da wato da karayar zuciyarsa gaba ga Allah ta'ala don haka yace wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ni ina bisa yarjejeniyar da kai ubangiji ta'ala ya yi yarjejeniya da bawa tun lokacin da ya halicci dan adam akan cewa zai bauta masa shi kadai وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا saboda haka dan adam tun lokacin yana tsitsin annabi adam alaihi salam yayi yarjejeniyar cewa Allah ta'ala zai bautawa alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ana a'buduni hadha siratun mustaqim haka ubangiji ta'ala ya yi wannan yarjejeniya da dan adam haka duk abin da ya shafi umarni da hani yi kaza bar kaza to yana karkashin al-ahad yarjejeniyar da dan adam ya yi da ubangijinsa saboda haka wannan abubuwa da Allah ta'ala da ya aiko da annabawa da shi na tsare-tsaren bautar Allah da kuma yadda zamantakewar tun da mutum dan uwansa za ta kasance yana karkashin wannan alkawari da Allah ta'ala ya yi tsakaninsa da shi da dan adam saboda haka ba wani sabon abu bane daman can dan adam tun a cikin wato alamu zarra ya dauki alkawarin cewa zai yi wa Allah ta'ala biyayya haka Allah ta'ala ya aiko da annabawansa da wannan tsare-tsaren ga yadda za ku bauta min ga haƙƙina akan ku
ku kuma ga haƙƙin kowanne ɗayan ku akan dan uwansa, ga abin da na yarda ku yi ta'amuli da shi, ga abin da ban yarda ku yi ta'amuli da shi ba. Don haka al'amru wan nahyu duk suna ƙarƙashin al'ahd. To bawa yana cewa ana ala ahdika, ni ina nan a tsaye, ina nan tsaye kyam akan wannan alkawarin naka, wato muqimun ala ahdika, ina nan tsaye akan wannan yarjejeniyar da muka yi da kai. Wa wa'adika, alwa'du shine alkawarin da Ubangiji ta'ala ya yi na cewa idan bawa ya cika waccan yarjejeniya ta hanyar ya bauta masa, ta hanyar yin abin da ya yi umarni da shi da barin abin da ya hana shi, kuma ga irin sakamakon da zai masa. Saka in ya yi wani abu mai kyau, to ga sakamako mai kyau ya masa tanadi, in kuma ya ƙi yin abin da ya sa shi ya yi, to akwai kuma sakamako na uku ba da ya masa. Wannan shi ne alwa'd. Ubangiji ya yi alkawari ga ɗan adam in ya yi kyautata ga sakamako. Saboda haka alwa'ad shi ne gaskata abin da Allah ta'ala ya yi wa bawa alkawarin zai yi masa na sakamako yayin da shi ya cika yarjejeniyar da suka yi tsakaninsa da shi. To bawa a nan yana cewa ya Allah ta'ala ina nan akan yarjejeniyar da muka yi da kai, a tsaye kyan ban kauce ba, ban sauka da kanta ba, kuma ina nan ina mai gaskatawa da alkawarin kai kuma da kai mun cewa za ka bani. Don haka ba na shakka bisa ga abin da kai mun alkawari na cewa za ka bani ko ba za ka bani ba, ba na shakka, ina da yaƙini, ina mai imani cewa za ka bani. To wannan shi ne abin da ake nufi da al'ahad da al-wa'd. Al'ahad shi ne abin da ya shafi al'amru wan nahyi, al-wa'd kuma shi ne abin da ya shafi al-thawab, al-jaza, sakamako da zai biyo baya, wanda bawa muqimun ne baina al-ahdi, al-abdu baina qiyamihi bil-ahdi wa tasdiqihi bil-wa'd, fa huwa baina, فمقامه بين القيام بالوعد والتصديق بالقيام بالعهد والتصديق بالوعد. هكذا باوا هيك تسكن كانوا ودنا ابو غدا بيو. تو باوا هنا تشوا انا على عهدك ووعدك. وانا هي دي دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانا دو يي ازمن وتر رمضان ايمانا واحتسابا. ينا مي ايماني ينا كوما مي نيمن لادا. تو زا غفرتا مسا ابين دا يي غباتا نا ليففكنسا. Saboda kaga imanin shine al'ahad din, yayi imani cewa wannan abu yarjejeniya ne tsakaninsa da Allah, wannan abun na azumi da yake yi Allah ta'ala ne ya farlanta masa yi, ba al'ada ce ya tashi yaga ana yi ba kawai shi ma yake yi, ba wani abu kawai yake yi ba nan dai kada a ce baya yi, a'a, imanin yayi imani cewa umarnin Allah yake bi. Wahtisaban shine fatan samun sakamako. Mutum ba zai yi fatan ya samu sakamakon abin da yake na ibada ba sai ya gaskata da sakamakon. Wannan shine al-wa'd din, shine at-tasdiqu bil-wa'd. Saboda haka wannan hadisi ya kunshi abin da shi ma wannan hadisi yake magana akan sa, shine yarda da yarjejeniya, tsayawa akan yarjejeniya, da kuma imani da yarda da alkawarin da bawa su daga ubangijin sa. To shine yace wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, daidai iyawa, daidai iyawa, domin bawa duk yadda yake ga kokari shi gajiyayye ne, akwai abin da zai iya, akwai abin da ba zai iya ba, shi yasa Ubangiji ta'ala ya umarni da a yi masa biyayya, a kiyaye dokokinsa iya iyawar bawa. To fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokinsa, mastata'tum, gwargwadon yadda za ku iya. Saboda haka anan an tabbatarwa da bawa istita'a, ashe bawa yana da tashi istita'ar, yana da wata tashi kudura din da Ubangiji ta'ala ya bashi, ba kamar yadda aljabariya suke fada ba, cewa bawa ba shi da wata kudurar sa, don haka dukkan wani aikin da yake yi ba aikin sa bane, aikin Allah ne, don haka shi ba ya da kudura tare da shi, sai idan abin da zai ga ya aikata shine kawai kudurar sa. To wannan kalmar ta mastata'tu tana nuna cewa bawa ashe yana da istita'a, shi ma akwai istita'a sa da Ubangiji ta'ala ya bashi. Don haka Ubangiji ta'ala da ya hore mu da mu yi kaza mu bar kaza, ya ba mu iko na za mu iya yi ko za mu kin yi, Ubangiji ta'ala ya ba mu wannan, illa iyaka abinda muka yi imani da shi cewa yin mu ko barin mu duka yana ƙarƙashin mashi'ar Allah. ba za mu iya yin wani abu ko mu bar wani abu ba dan mun fi karfin Allah a karkashin wato ganin daman Ubangiji ne muke wannan don haka shi ya ba mu wannan damar yasa muke yin wannan shi yasa Allah ta'ala ce liman sha'a minkum an yastaqim sai ce ma tasha'una illa an yasha Allah ya tabbatar mana da mashi'a sannan ya sanya mashi'a mu karkashin mashi'arsa mashi'a mu ba za ta gudana sai karkashin mashi'arsa to anan ne mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka sha bamban da ta'ifa ta jabariya da ta'ifa ta qadariya ta'ifa ta jabariya waɗanda suke zarewa bawa dukkan wata kudura suke cewa bawa kawai kamar ganyen itace ne ganyen bishiya ne da iska take kada shi ba shi da wani iko nashi na kansa don haka inda kaga yana kadawa shine inda iska ta kada shi in ta kada shi gabas sai kada gabas yamma yamma kudu kudu arewa arewa in ta tsaya tsaya suka ce to haka aikin bawa yake in yayi kirki ubangiji ne ta'ala tura shi nan in ya dawo yayi rashin kirki ubangiji ta'ala ne ya turo shi nan wadannan sune jabariya sannan qadariya su kuma sune wanda suke janye wa Allah ta'ala kudarsa abinda kaddarsa su ce bawa shi yake halitta wa kansa aiki abinda ya ga dama yake sawa'un sha'a rabbuhu am lam yasha ubangiji ya ga dama bawa ya haka ko bai ga dama ba to kaga wannan su ma hanyar da suke ta kauce domin wanda ya saba wa ba ta sha'una illa an yasha Allah saboda akwai mashi'a ta bawa akwai kuma mashi'a ta ubangiji mashi'ar ubangiji tana sama da mashi'ar bawa mashi'ar bawa ba ta samuwa sai da mashi'ar ubangiji amma shi ma yana da tashi mashi'ar kamar yadda alqur'ani ya nuna to shi yasa yace masata'tu yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni at-ta'awuz shine at-tahassun wat-taharrub mutun ya samu garkuwa ya gujewa abinda zai cutar da shi ya samu ya tsere kamar wanda abokin gabarsa zai biyo shi ya samu inda zai shige wata ganuwa ko wani abinda kawwaman guri ya rufe kansa ya tsare kansa ta yadda makiyinsa ba zai iya cin masa ya cutar da shi ba to bawa anan yana cewa da shi ubangiji ta'ala yake yin garkuwa shine zai bashi kariya shine zai tsare shi daga dukkan wani abin da zai cutar da shi farkon abin da zai cutar da shi shine aikinsa shi kansa cewa min sayyiati a'malina min shururi anfusina wa sayyiati a'malina din da muke shururi anfusina wa sayyiati a'malina sharrin daga mu kanmu ya taso da kuma munanan ayyukan to kaga anan bawa ya yadda ya yi itirafi ya yi ikirari gaba ga ubangijinsa cewa dukkan wani abin da yake sharri ne shi ya aikata to daga bangarensa yake ba a jingina wa Allah ta'ala sharri ba za ka yi wani aiki mara kyau ba kawai an matsa maka ka ce a kyale ka haka Allah ya kaddara maka ya za ka yi wani ba aƙida ce ta mai kyau ba saboda ka duk abin da ya zo daga ɓangaren ka mummuna to kada ka jingina wa Allah shi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin ce fa min nafsik duk abin da ya zo maka kyakkyawa to ka sani daga Allah ne saboda duk yadda ka so ka kyautata wa kanka ubangiji ya fi son ya kyauta maka sama da wannan kuma za ka yi kyauta kanka kamar yadda ubangiji ya kyauta maka ba don haka duk wani abin da za ka yi takama da shi na jin daɗi ubangiji ne ya baka za ka fa babikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da za ka yi tinkaho da ita daga Allah take ce wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in kuma ka ga abu mara kyau to kai ka ja wa kanka fa ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wannan sahabbai ma fa kenan sahabbai ma kenan da musiba ta same ku kuka kidime kuka rude kuna cewa ta yaya haka ta ina kuma haka ya same mu Allah ce ka gaya musu min qul huwa min indi anfusikum daga kawukan ku yake ku kuka yi sanadiyar da Allah ta'ala ya jefa ku ciki to bawa ya rika jingina wa kansa duk wani aikin da yake in ya gan shi cikin wata ni'ima to ya gode wa Allah ya sani daga Allah take in ya gan shi cikin wani abu akasin ni'ima to ya sani da kansa yake ba a shingina wa Allah a sharri babu sharri cikin aikin Allah. Shi yasa yazo a cikin hadisin Ali, hadisin istiftahis salati al-layl wanda Muslim ya ruwaito a cike yake cewa washarru laysa ilaik, washarru laysa ilaik, sharri ba a jingina maka shi, babu sharri a cikin aikin Allah. Kamar yadda aljannu suke cewa wa inna la nadri asharrun urida liman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada, kaga suka ce asharrun urida liman fil ard, sharri ake nufi da waɗanda suke doran ƙasa, am arada bihim rabbuhum, koko ubangijin su yana son su da shari'a ne, basu ce ubangijin su sharri yake nufi da su ba ko shari'a, sai suka ce sharri ake nufi da su, sai basu jingina wa Allah. Sai amma da suka zo wajen shari'a, wajen alkhairin, sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada, wannan shine ladabi. To amma wasu akasi wanda Ibn al-Jawzi yake cewa sune sharru tawaif din ma, wanda idan yayi aikin alkhairi to shi yayi, in kuma na sharri ne ce Allah ne ya kaddara masa, fa huwa qadariyun inda ta'a jabariyun inda al-ma'siya, kama yaqulu Ibn al-Jawzi qadariyun inda ta'a, in yayi da'a to shine yayi, sai yayi ta takaba da yayi kaza yayi kaza yayi kaza, mun yi musu kaza, mun taimaka musu, mun yi kaza, mun yi kaza, nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza, sai ya rika jingina wa kansa, randa kuma yayi mara kyau sai ya jingina wa Allah, ce aka Allah ya kaddara ya za a yi, amma mai kyan ba ce haka Allah ya kaddara. To Ibn Taymiyyah kitawan su suka fi kowanne sharri ba, saboda haka shi ya hada duka mazhabobin, ya hada qadariyya ya hada jabariyya, ayyu madhhabin wafaqa hawahu tamadhhaba bihi, don abin da ya ga kungiyar da ya ga ta dace da san zuciyar shi sai ya shige cikinta. To ahli sunna ba haka suke ba, koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga yadda take shine mutum ya yadda yayin da ya aikata laifi cewa shi yayi, ya yadda da wannan ce abu a'udhu bika min sharri ma sana'tu, ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda na aikata, saboda haka aikin nan nawa ne, kaga wannan ma ya saba masu cewa dan adam baya da wani aiki, ya ce sana'atu ni na aikata, saboda haka sharrin nawa ne, amma ubangiji ta'ala laysa fi fi'lihi asharrul mahd, saboda haka ubangiji ta'ala lam yakhluq sharran mahdan, duk wani abu da zaka gani da ubangiji ta'ala yi to a karkashin yin abin nan akwai hikima, babu tsantsar sharri, babu wani abu da zaka duba a cikin halitta kaga ubangiji ta'ala kawai yayi shi a banza, akwai wani abin da yasa yayi shi, ta yi ka san hikimar, ta yi kuma ka jahilce ta, wani ya sani ta yi, duk mu jahilce ta, amma dai ayyukan Allah ta'ala ayyuka ne waɗanda suke murtabita, a'maluhu subhanahu wa ta'ala murtabita bil hikam wa bil ilal, sabanin waɗanda suke cewa af'alullahi ko a'malullahi, af'alullahi la tu'allal, a'a suna da ilan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci dan adam mutun da aljanna sai dan su bauta mu, wannan ita ce illa as-sabab da ta sa Allah, da yasa Allah ta'ala ya halicci, ya halicce ka kai dan adam, ci abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u ay uqirru, ina tabbatarwa, ina ikirarin ni'imar da kai mun, wato na yadda ya ubangiji dukkan wata ni'imar da yanzu nake fantamawa a ciki kai kai mun ita. To kaga wannan shine fiffiken da malam yake magana a kansa, mushahadatul minna, ka rika ganin dukkan wata ni'imar da kake ciki, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'imar da kake kaji cewa daga Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, kaji cewa daga Allah ne, kada ka rika ganin kokarinka ne, himmar ka ce, dagewar ka ne, ilimin ka ne, jama'ar ka ce, ko ma menene, kada ka rika ganin wannan, ko yaushe kaga wata ni'ima to ka rika hadha min fadli rabbi, wannan falala ce ta ubangiji na, idan ubangiji na zai yi min keke da keke ba lallai ya bani wannan ba, amma sai ya mun falala ya mun ni'ima ya bani ka rika ganin wannan to yayin da kake ganin ni'imar ubangijinka ta ko ina to za ta sa maka soyayyar sa domin duk wanda yake kyautata maka yake ni'imta maka wannan ni'imar indai har kana hango shi yake maka to zaka rika soyayyar sa zaka rika jin son sa ya shiga cikinka wa a samu soyayya cikakkiya don babu wanda yake ni'imta ka kamar ubangiji duk wata ni'ima ko da ubangiji ta Allah ya sanya ta hannun wani to shi wannan sila ne sababi ne amma asalin ni'imar tushen ta daga inda take shine daga Allah in Allah bai ga dama ba wannan da ya taimaka maka ma ba zai taimake ka ba ubangiji ta Allah shi ya sa masa tausayinka ko ya sa masa kaunarka shi kuma ya taimaka maka da Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa masa kiyayyarka sauraka ko ka biyo ta hannun sa ba ka samu taimakon ba to amma sai Allah ta'ala ya yassare maka shi ya sakhare maka shi ya hore maka shi sai ya maka hidima to kada ka manta cewa asalin ni'imar daga Allah take ka gode ma wanda ya yi maka amma kada ka manta kuma da godewa Allah anashkurli kamar yace anashkurli wa liwalidayka ka gode mu ka gode wa iyayenka ce wa abu'u bi dhanbi kuma ina ikirari da laifina wannan shine mutala'atu aibin nafsi wal amal abu'u bi dhanbi ina ikirarin da ni mai laifi ne haka bawa har kullun kafin ya gabatar wa da Allah kokon barasa ya nuna gazawarsa ya nuna kasawarsa ya nuna cikar bukatuwarsa zuwa ga ubangijinsa wannan ita ce kofar da ake cimma bukata a wurin Allah ka nuna kai mai bukata ne kai gajiyayye ne annabi adam da hawwa da za su yi addu'a ta suke rabbana zalamna anfusana sai da suka nuna gazawarsu da kasawarsu da aibinsu sannan sai suka tara rukun bukatarsu zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minhum annabi Musa da zai addu'a rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta min na zalunci kaina ya ubangiji shi ka gafarta min na nuna gazawarsa haka na annabi Yunus alaihi salam shi da zai addu'a yana cikin kifi a cikin teku a cikin duhun dare kana da fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abubakar ce kake allimni du'a an ad'u bi fi salati ya annabi sallallahu alaihi wasallam koya min addu'a da zan rika yi a sallah ya koya masa wace addu'a ya koya masa rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran rabbi inni zalamtu nafsi sayyidina Abubakar ne fa yake cewa akoya masa amma fa ka ji ba addu'a da akoya masa ka rika cewa ya ubangiji na zalunci kaina zalunci mai yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa sannan ya roki gafara faghfirli ya ubangiji ka gafarta mu sauraka bawa yana shigowa ubangiji da bukatar sani ta hanyar ya nuna gazawarsa shine mushahadatu mutala'atu aibin nafsi wal amal ya nuna gazawarsa da kasawarsa da lalacinsa ya ubangiji ka umarce ni ko da ko yafi kowa qiyamul layli yafi kowa azumi yana siyamu daud yafi kowa sadaka da kyauta kada wannan ya sa masa girman kai domin amfanin ya rika halarto aibin da ke tattare da shi zai cire masa al'ujo wal kibr zai cire masa jiji da kai da girman kai ba zai rika ganin ayyukansa manya-manya ba ya rika ganin to ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza a zai rika ganin ai har yanzu idan ya dubi irin ni'imomin da ubangiji ya kwararo masa to har yanzu gaskiya bai yi komai ba to shine karshe yace faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta don haka fa'u din nan tana nuna ta'kid ne wato bayan waɗancan abubuwan duk da na faɗa ya ubangiji dan su ya ubangiji ka gafarta mu innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai kai kadai ne kake gafarar zunubi duk wani da zai ce zai gafarta maka zunubi ƙarya yake malam yace fa jama'a fi qawlihi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi bayna mushahadati al-minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal 'amal annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin fadarsa ina ikrari gare ka da ni'imar ka da kai mun kuma ina ikrari da zunubi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsakanin mushahadati al-minnah hango ko hararo ni'imomin ubangiji da suka bebe dan adam wa mutala'ati aibin nafsi wal 'amal da kuma hararo wato aibi da gazawa ta rai ta kai da kuma aikin ta aiki to shine mala yace fa mushahadatul minna ka rika hararo ni'imomin da ubangiji ta'ala yayi maka da baiwar da yayi maka tujibu lahu almahabba walhamda washukra liwaliyin ni'am walihsan in dai har zaka hararo bawa zai hararo ni'imomin da Allah ta'ala yayi masa ni'imar samarwa ni'imar lafiya ni'imar ci da sha ni'imar matsuguni ni'imar kwanciyar hankali ni'imar lafiya ni'imar yaya ni'imar dukiya ni'imar ilimi duk wata ni'ima da bawa zai rika haragowa da ubangiji yayi masa to wannan za ta haifar masa da soyayyar ubangiji a cikin zuciyarsa za ta haifar masa da godiya da kirari ga ubangijinsa za ta haifar masa da godewa ubangijinsa bisa abin da yayi masa da ni'ima wa shukru li waliyin ni'am wal ihsan da godiya ga wanda yake shine mai bayar da wannan ni'imar shine mai wannan kyautai shine Allah ta'ala haka wannan shine amfanin bawa ya rika hango ni'imomin da ya masa domin kullun ya hango ni'imar wannan zai ƙara sawa masa san Allah ta'ala kuma wannan ya sa shi kullun ya rika godewa Allah ya rika ainihin yi masa yabo da kirari wa mutala'atu aibin nafsi wal 'amal hararo kuma gazawa ta aiki ta kai da kuma aiki tujibu lahu dhulla wal inkisar za ta haifar masa da kaskantar da kai da karaya zuciya gaba ga Allah kullun yana ganin cewa shi bai isa ba har yanzu bai kai matakin da ya kamata ya kai ba har yanzu akwai sauran haƙƙin ubangiji a kansa ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Aisha lokacin da ta ga yana qiyamul layl kafafuwansa na tsagewa ce ya rasulullahi an gafarta maka zanubanka da kai da wanda baka yi ba duk an yafe maka ba za ka huta ba ce ya aisha afala akunu abdan shakuran banas baki so in zama bawa mai godiya wato wannan ni'imar da Allah ta'ala ya min ita ma tana buƙatar godiyar cewa an gafarta min ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara din ai babban ni'ima ce to haka zan zura ido ita ba zan gode wannan ni'imar ba saboda haka ya tashi yana qiyamul layli har kafafuwansa na tsatsagewa to idan manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam haka ya kai matuƙa ga bautar Allah wajen godewa ni'imarsa duk da irin yadda Allah ta'ala ya sanya soyayyarsa a cikin zuciyarsa irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke son Allah akwai mai son Allah kamar shi babu akwai mai kaskantar da kai gaba ga ubangijinsa babu akwai mai nuna buƙatarsa tsananin buƙatarsa zuwa ga Allah babu ka duba a lokacin yaƙin Badar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana addu'a Allah ta'ala ya bashi nasara shi da sahabbansa akan waɗannan kafirai su murƙushe su yayi ta addu'a sayyidina Abubakar sai da ya tausaya masa yana cewa hasbuka munashadataka rabb ya ishe ka haka ne ya rasulullah ya ishe ka gwadan da ke gan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mayafinsa har faduwa yake wajen ɗaga hannu yana jin cewa har yanzu bai kai gejin da ya kamata ya kai wajen tara ƙwambararsa ga Allah ta'ala ba to idan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake akwai wanda zai naɗa hannunsa ya ji cewa ya ƙoshi babu shi ya ji cewa baya buƙata babu shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin ubangiji da san ubangiji da kaskantar da zuciyarsa ga Allah amma tare da haka kuma shi fi kowa ibada shi fi kowa bautar Allah don haka ubudiyarsa ga ubangiji ta fi ta kowa zamantowarsa Abdullahi ya cancanci wannan sifa sama da yadda kowa ya cancance ta. Shi sa babu abinda muke yaban manzo Allah da shi kamar mu ce da shi Abdullah. Saboda wannan ubudiyya din ba karamin matsayi bane. Wacce ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya taka ba wanda ya taka irin ta. Sauraka akwai buƙatar kai bawa ka rika jin buƙatuwarka zuwa ga Ubangijinka a kodi ushe. Ka rika jin yunwar bautarsa, ka rika jin yunwar roƙonsa. Saboda wannan hararo gazawa ta kai daga hararo cewa aikin ka bai cika ba yana tattare da aibi. Tujibu lahu dhulla wal inkisar. Zata wajabta maka kaskantar da kai ga Allah da kuma karaya gaba gare shi wal iftiqara wat tawbata fi kulli waqt. Ta sa maka jin buƙatuwa zuwa ga Allah, ta sa maka kuma kaunar tuba zuwa ga Allah a kowane lokaci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a duk zama zai nemi gafara Allah, astaghfiruka wa atubu ilai, astaghfiruka wa atubu ilai. Abdullahi dan Umar ce in muka zauna a guri mukan kirga wannan kalma Annabi yana faɗa ta sau ɗari a zama daya zai faɗi wannan sau ɗari. Saboda ita ce kofar da za ka samu shiga gurin Allah ta'ala. Saboda haka babu wani abin da za ka ce kai kayi don haka ka isa. Shi yasa da annabci da walittaka ba a kasibinsu ka ce kai za ka je ka yi ta ibada ka zama wali. Akwai wanda suka sama zuciyarsu wannan, za ka suka yanke ta'amulinsu da kowa, suka ware kansu ko a masallaci ko a kogo, wai su yi ta wurin su ta zikiri saboda zama wali ya samu karamomi. To yayin da abin da yake hankoro bai samu ba sai shiga yi wa addinin zagon ƙasa, saboda ka sai shiga ƙarerai don yana ganin cewa abin kamar kasbi ne. Yanzu ya yi abin da ya ci a ci Ubangiji ta'ala ya yi masa abin da shi ma yake so ya masa. To idan bai samu abin ba, to a nan ne aka samu waliyan damfara. To shi yana ganin ai an ba shi wasu ridda, ya yi kaza dubu, ya yi kaza sau kaza, ya yi kaza kau kaza, kuma ya yi. To me ya rage, ya gan shi ya samu abin da yake tunanin zai samu, to bai samu ba. To saganin sai shiga kuma damfara, ya shiga 419, ya shiga ƙarya. To ba a kasibin nubuwa, ba a kasibin wilaya. Ka dai yi ta yin aiki, ka yi kuma fatan Ubangiji ya sa ka cikin wannan kofar. Ka yi ta fatan haka. Idan har za ka yi imani ka ji tsoron Allah, to ka ɗauki hanyar. Ita ce hanyar da ake samun wannan. Shi yasa mala ya ce wa Allah ya ra nafsahu illa muflisan, a kullun ya rika ganin kansa marashin komai. In ya zo gaba ga Ubangijinsa ya rika jin kansa tsiya-tsiya bai da komai. Kada ya yi takama yanzu shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, ce hajji na 30 tun da ake nake ban taɓa fashi ba wallahi. Mu za a yi ma wannan maganar. To kullum ya rika jin shi muflis, kun san muflis wanda ba shi da komai, wanda asusunsa account ɗinsa ba komai, bankrupt ba komai. To haka ya kamata ka rika jin kanka muflis. Wa alla yara nafsahu illa muflisan a gaban Allah ta'ala. فلا يرى لنفسه وأقرب ما بين دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس. ما في كسان شن قوفة قوفة دا تفو كسا وش تكي شوت كان نند ننك إساق أبنجي إتتي باب الإفلاس قوفة رشن جن كنا دون أبو كنا كيو الله تنكاهو كنا كيو مصر تحكما كنا كيو نون جي دا كي كنونا والله تعالى kai ba ka da komai duk koyawa ibadarka. To wannan ita ce mafi kusancin kofar da bawa yake shiga ga Ubangijinsa, babul iflas. Fala yara li nafsihi halan, kada ya rika ganin yana da kan wani hali na bautar Ubangiji, na tsoron Ubangiji, na takawa, na muqami. Wala maqaman, kada ya rika ganin yana da wani muqami. Kamar yadda a falsafa ta sufaye ake kasa muƙamai ce bawa yanzu ya wuce makamin kaza yanzu yana makamin kaza yanzu yana makamin kaza yanzu yana makamin kaza saboda kai ta taka mukamai ta taka mukamai har ya kai mukamin da shi ma zai zama Allah saboda kai dukkan wani takalif ya sauka daga kansa don haka ba wanda yake sai ya sa shi ba wanda yake sai ya hana shi shi kansa ubangiji ne yanzu ya kai makamin fana'i yayi usuli saboda kai ya kai matuƙa yanzu shi da suke cewa al-insanul kamil subhanaka al-insanul kamil shine wanda ya kai wannan matsayi saboda haka in kai kana sallah shi ba sai ya sallah ba in kai zaka ga haram ka ji tsoro shi ba tsoron wani haram kai ne a gurin ka akwai haram akwai halal amma shi ba haram ba halal kawai sai dai bai zo hannu ba amma in ya zo hannu kawai halal ne wala sababan ya ta'allaqu bihi baya ganin yana da wani abin da yanzu wani sababi wata igiyar da ce yana da wata igiyar da zai rike wala wasilatan minhu yamunnu biha bai da wata wasila wacce da ita zai yi wa Allah gori bal yadkhulu ala Allah ta'ala min babil iftiqar as-sirf zai shiga zuwa ga Allah ta'ala ta kofar bukatuwa tsantsar bukata wal iflas al-bahr da rashi tsantsar rashi dauka ba shi da komai wa dukhul man قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه يشغى أوفر أبنججي إلين شغر واندا تلوشي دبكاتا سكا كريا مسا زوشيا واندا كريا ورزوشيا واندا كريا واندا تزوشيا تكي فوقان زوشيا سا فانسادا أحر زوشيا ما تفاجي غبغا أبنججي وشملته الكسرة من كل جهاتي تكو إناما كريا تساميشي وشهد ضرورته الى ربه عز وجل يا رika ganin tsananin bukatuwarsa zuwa ga Allah ta'ala wa kamala faqatihi wa faqrihi ilayhi da cikar talaucin sa da bukatuwarsa zuwa ga Allah wa anna fi kulli dharratin min dharratihi adh-dhahirati wal batinati faqatan tamma cikin kowane dugo na halittarsa na zahiri da na batini ya rika jin cewa akwai bukata da talauci na hakika talauci na karshe da yake da shi zuwa ga Allah ta'ala wa daruratan kamilatan ila rabbih tabaaraka wa ta'ala da tsananin bukatuwa ta tilas zuwa ga ubangijin sa tabaaraka wa ta'ala wa annahu in takhalla anhu tarfata 'aynin halaka rika jin cewa in ubangiji ta'ala ya bashi ya bar shi ya kyale shi daidai da kiftawar ido ya halaka wa khasira khasaratan la tujbar yayi asarar da ba za ta doru ba illa an ya'uda Allah ta'ala alayhi wa yatadarakahu bi rahmatihi sai idan ubangiji ya dawo gare shi ya kuma wato rusko shi da rahmarsa wala tariqa ila Allah aqrab min al-ubudiyya babu wata hanya da bawa zai samu shiga zuwa ga ubangijin sa kamar zamantowar sa bawan Allah ya rika jin shi bawa ga Allah yake wala hijaba aghlaz min ad-da'wa babu abinda zai shiga tsakanin bawa da ubangijin sa kamar cika baki rika cika baki shi kaza to zai sa ka ya sa ka tanga tsakanin sa da Allah ta'ala to shi da yace wal ubudiyatu madaruha ala qa'idatayn zamu hakura anan insha Allah karatu na gaba zamu tashi ban sani ba ina jin sati mai zuwa zan yi tafiya saboda haka sai da sati na sama banda mai zuwa abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala